Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar Niger ko kuma BOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce da kuma Baba Yakubu Makeri daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na rana na yau Juma'a 18 ga watan Oktoba na shekara ta 2019 Hankalin al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya ya karkata jihar Katsina bayan da hukumomin tsaro suka gano tare da ceto wasu yara a halin yanzu cikin shirin za ku ji cewa
cewa ko ina aje a bincika su ji in akwai malamai masu irin wannan ko kama da irin wannan a tabbatar da an kawo su gaban hukuma
to da ku ji karin bayani a cikin shirin amma kafin nan ku gyara zama don ya baba Yakubu ya kawo mana kanin labaran duniya
Shugaba Amurka Donald Trump ya kaddamar da gangamin siyasa a jiya Alhamis daga birnin Dallas sannan labarai marasa daɗi sun fara bayyana ciki har da cin zarafin lalata bayan da hukumomi a Najeriya suka ceto ɗaruruwan mutane daga cibiyoyin horar da kangarun yara a arewacin ƙasar Fadar White House kuma ta faɗa a jiya Alhamis cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da ba da tallafin miliyan 400 da dakarun Ukraine ke bukata su
To, kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a irin halin da ake ciki a jihar Katsina bayan da jami'an tsaro suka gano wasu makarantu masu ikirarin koyar da karatun addinin musulunci da kuma ladabtar da yaran. Hakanan kuma a wata tattaunawar da nayi da darakta mai kula da al'amuran shari'a ta hukumar ba da shedar dan kasa na Najeriya wato NIMSI. Sai kuma tattaunawar da muka yi da kwamishinan ɗan sanda na jihar Kaduna amma duk wannan sai bayan baba Yakubu ya gaya mana yadda duniya take ciki
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran mai karantawa baba Yakubu Makeri Shugaban Amurka Donald Trump ya je jihar Texas a jiya Alhamis inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin Dallas domin neman goyon baya a jihar wanda a baya take zama jihar da jam'iyyar Republican ke samun nasara na kuri'a a gurin a gaban tabe magoya bayansa Trump ya bayyana nasarar da Amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Turkiya inda Turkiya ta amince da dakatar da kai hare-hare na wani dan lokaci a Syria domin baiwa mayakan kurdawa daman barin ko kuma ficewa daga yankin da suke Trump ya ce Turkiya za ta kasance cikin farin ciki su ma kurdawa za su yi farin ciki amma kuma kungiyar IS kuwa ba za ta yi farin ciki ba Mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence shine sanar da cimma yarjejeniyar a jiya Alhamis bayan ya gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan a birnin Ankara Jinkirta kai hare-hare yana zuwa ne mako guda bayan da Trump ya janye sojojin Amurka daga yankin da kurdawa suke a arewacin Syria lamarin da ya bude wa Erdogan hanyar fara kai hare-hare akan mayakan kurdawa da kawo tarzaki a yankin har ma ya haifar da damuwar sake farfadowar kungiyar IS hukunci da ya sha suka har daga yan jam'iyyar ta Republican Trump ya amince cewa matakin da ya dauka yayi daidai labarai marasa daɗi wato sun fara bayyana ciki har da cin zarafin lalata bayan da hukumomi a Najeriya suka ceto ɗaruruwan mutane daga cibiyoyin horar da kangararrun yaya a arewacin ƙasar ranar 16 ga watan Oktoba yan sanda sun ceto kusan mutane 500 daga wata cibiya a Katsina inda iyaye ke kai ƴaƴansu matasa da kuma ƙananan yara domin a gyara musu tarbiyya daga matsalolin gagara da shan miyagun ƙwayoyi da sauransu a zahiri ana ajiye yaran ne a yayin da wato a cikin wani yanayi da bai kamata ba inda ake daure su a cikin mari ana kuma dukan su ana kuma hana su abinci na zuwa wani tsawon lokaci da yawa daga cikin waɗanda aka ceto sun sun faɗa cewa malaman da ke kula da su suna cin zarafin su ta hanyar lalata. Wannan shine karo uku da hukumomi a Najeriya suke rufe irin waɗannan cibiyoyi a cikin wannan wata. A wani rahoto da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito ya ce an ceto mutane kamar 1,000. Fadar White House ta yarda a jiya alamun cewa shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada tallafin dala miliyan 400 da dakarun Ukraine ke matukar bukata don nuna matsin lamba ga Ukraine da wato na binciken ɗan jam'iyyar Democrat wadda aka yi a zaben shekarar 2016 na shugaban ƙasa. Wannan sabon bayanin mai cike da abin mamaki ya fito ne daga bakin mukaddashin shugaban ma'aikatar fadar White House da ake kira Mitch Mulvaney bayan da Trump ya kwashe makonni yana musanta cewa akwai batun ba ni gishiri ba kamanda a tsakaninsa da Ukraine. Mulvaney ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa an dakatar da kudin kasar ta Ukraine ne saboda damuwar da Trump ya nuna akan matsalar rashawa a kasar da kuma zargin cewa Ukraine na da hannu a cikin zargin da Amurka ke yi wa Russia na yin kutse na sakonnin email din kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Democrat a shekarar 2016. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shekara mai zuwa ne ake sa ran za a gudanar da taron kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 a ɗaya daga cikin manyan wuraren shakatawa da shugaban Amurka Donald Trump ya mallaka a jihar Florida. Yayin gabatar da sanarwa a jiya Alhamis, mukaddashin shugaban ma'aikata na fadar White House Mick Mulvaney ya kare shawarar da aka yanke ta zaɓar wurin taron daga zargin cewa Trump da kansa ne zai ci amfanin wannan abin matakin da aka ɗauka. A ɗaya ɓangaren kuma ana ganin cewa ya zaɓi wurare na shakata wanda shi ne ke mallakansu. Wurin shakatawa mai girman eka 320 yana da tazarar kilomita 13 daga filin jiragen ƙasa da ƙasa na birnin Miami.
Labarin duniyan kenan kuka saurara. To, yayin da hankalin al'ummar Najeriya da ma duniya ya karkata kan jihar Katsina bayan gano wani makaranta na kangaradun yara inda aka yi ikirarin ana koyar da su ilimin addinin Islama gami da kuma ceto su, al'ummar duniya sun karkata hankalin su kan jihar Katsina domin ganin yadda gwamnati za ta yi da irin matakan da za ta ɗauka. Domin haka ne wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Mulumfashi ya samu tattaunawa da gwamnan Katsina Aliyu Bello Masari ga kuma yadda tattaunawa tasu ta kasance.
To, dangane da wannan al'amari ya sanya na sami mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari don jin tabbacin shi game da wannan al'amari da ya faru a daura irin matakin da aka ɗauka ya zuwa yanzu.
To, na farko dai ga wannan a daura na gidan da aka samu wani malami ya aje yara har yana ɗaure su, wannan abu ne mai ban tsoro kuma da tashin hankali kuma da damuwa. Damuwa ita ce in dai wannan mutum zai zanna cikin mutane kuma ba su taɓa kawo rahoton cewa ga wani mutum yana wa'ansu abubuwan da sun saba shari'a ba, to shi yake da damuwa. Kuma tashin hankali shi ne mutane suna amfani da addini ba yadda addini yake ba domin biyan bukatun ransu, da kuma tsananin jahilci ga iyaye ka ɗauko ɗanka ka kawo shi wani wuri baka zuwa baka san halin da yake ciki ba, kana ganin ko ya kangare ne ko bai da hankali ne ka kawo inda za a gyara shi, kuma baka ganin shi ballantana ka san shin ana samun cigaba ko ba a samu wannan abubuwa ta sa mun tara duka jami'an kananan hukumomi 34 cewa ko ina aje a bincika su ji in akwai malamai masu irin wannan ko kama da irin wannan a tabbatar da an kawo su gaban hukuma nan cikin garin Kaduna ma an samu guda wanda yanzu suna hannun hukuma tana bincike kuma an gama bincike dukan su wanda ke da laifi za a gabatar da shi a gaban shari'a
an gane mun yi magana da commissioner na yan sanda ce yanzu suna an riga an gabatar da su a kotu suna bare kuma a lokacin da yana kokarin samun mai martaba sarkin daula ce da ma shi wannan al'amari gaba daya suna cikin jimami duk kuma abin da hukunci ya su ya kamata a yi ko da dan shi ne a hukunta shi to yanzu game da wannan al'amari raka da za a sa ido a ga cewa abubuwa sun tafi daidai an hukunta wadanda ya kamata a hukunta dangane da abin da ya faru
to ai ko shakka babu cewa duk wanda aka samu da laifi sai an hukunta shi kuma za mu sa ido mu tabbatar cewa hukuncin da aka yi mishi ya dace da laifin da yayi kuma kamar yadda kace me muke yi ai abin da muke shi ne tunda mun tara kananan hukumomi kuma muna sa ran ya zuwa kashin wannan sati ko wannan chairman na karamin hukuma ya gama bincike duka karamin hukumar shi kuma su kansu hukumomin masarautu wato kamar Emerald Council na Katsina Daura sun shigo cikin wannan a tabbatar da cewa ba a samu wani ko wata makaranta ko wani gida wanda wani mutum ya tsara wa su mutane ne ba bisa yadda su ba ko yadda iyayensu kan cewa ya nemi su maganin ko kangarewa ko maganin hauka da kangarewa da hauka duk gwamnati tana da asibitoci da wurare da ta tanada na musamman domin maganin irin wannan al'amura
to haka ne daidai na sai ga ya zo gamba gan wato hukumar tsugunar da irin waɗannan kangararru dan kula da su da yi musu tarbiyya ta kwarewa to rehabilitation center asa akwai ta nan jiha za a karfafa musu gwiwa kenan za su tashi wajen wayar da kan jama'a domin kila da yawa wasu za su jahilci cewa akwai irin hukuma da gwamnati ta tanada don kula da irin waɗannan lamura
to nan mun hammata na ji bayan guda biyu da ke nan cikin garin Katsina akwai ta Daura akwai ta Funtuwa maza dan Funtuwa kuma nan mata kowace mun kashe fiye da miliyan 50 wajen sa mata kayayyakin koyon sana'a da kuma masu koyarwa din saboda haka a shirye muke da in an samu irin wannan a sanar da mu a sanar da hukuma kuma hukuma tana yi tanajin inda za a killace wannan yara a ba su horo da tarbiyya wanda ya dace da shari'a da kuma ka'idojin da ake bi nan an samu wannan kangararrun yara ko kuma wanda suka shiga cikin wani hali saboda wa'ansu ko shaye-shaye ko wa'ansu ɗabi'u marasa kyau
ta bakin mai girma gwamnan jihar Katsina kenan right honorable Aminu Bello Masari kuma ga dukkan alamu da jihar da gwamnatin jihar da kuma masarautar da abin ya shafa da kuma sauran wurare hankalin kowa ya tashi al'amura sun koma nan wurin kalluwa ko masu ma sani shi malam fashi murya Amurka duka Katsina a Najeriya
ta gaida sani Sha'ibu malam fashi a wani al'amari kuma mai alaka da wannan commissioner yan sandan jihar Kaduna ya samu tattaunawa da wakilin namu ga yadda tattaunawa ta su ta kasance
idan mutum ya kawo dan shi kangararren da ya zo ya kawo shi ya ce ga dan shi nan ya kawo shi makaranta in yaron karamin yaro ne wanda bai san zafin kashi ba yaro ne wanda ya girma da sauransu domin akwai wasu mata akwai wanda ma suke da mata a cikin waɗannan mutane wanda aka ɗauko su aka kawo su in mutum ya ce ba zai zauna a wannan gidan ba ba yadda za a yi a tilasta shi a je a kulle shi ko a sa mishi mari a daure shi ba iya fitowa ba ya komai sai an bashi abinci sai an mishi kaza a yi ta nuna mishi azaba ana ta mishi bulala da sauransu kaga wannan ya saba wa dokar kasa babu wanda ke da izinin yi haka ko mu doka bata ba mu izinin mu zo mu kulle mutum kawai shikenan a yi ta dukan shi a daure shi ba kai shi gaban kotu ba kawai da sunan waya ana ladabtar da shi ba a haka nan an riga an wuce wannan zamani
to raka dai ko sun gamsu da bayanin da kai ma so kungiyar malamai din da waɗanda suka zo jin yadda cikakken bayani yake
eh wallahi sun gamsu kuma sun yi farin ciki mun fahimci juna sosai kuma sun min alƙawarin cewa duk inda irin waɗannan makarantu suke a kasar nan za su je su yi taro su fahimtar da members din su akan ga yadda ya kamata a yi gyara akan yadda waɗannan abubuwa suke gudana. Ni na tabbatar iyayen nan masu ba su san halin da yaran nan ke ciki ba a irin waɗannan gidaje domin ba a ma bari su shiga su gani. Ba su a bari iyayen yaran su shiga, domin sun san ko menene. In ma wasu jami'an gwamnati ne suka zo aka ba su labarin cewa a gangararrun yara masu shaye-shaye ana ladabtar da su a nan, in suka zo kafin su zo an riga an gyaggyara ko ina da ina an kwashe waɗansu aji an ɓoye su. Ka gane? Saboda haka babu wani uba ko wasu iyayen da za su san halin da yaran nan ke ciki, daure cikin waya, ana musu bulala kullum bayan su duk. Na duka na toto ka haifi yaro ka gaishe a cikin wannan hali.
Mun sami labari a nan kofin Marusa an samu wata makaranta kusan kamar irin ta yaya al'amarin wannan yake.
Wannan ma shi wadda ke da wannan makaranta shi ma mun kama shi kuma yana hannu muna nan muna bincike shi ma za mu kai shi gaban kotu kamar yadda muka yi wancan, saboda na yi musu bayani. Akwai malamai da suka zo ɗan kungiyarsu da suka iske ne suna bukatar cikakken bayanin abin da ya faru da kuma hanyar da za su bi su yi gyara baya da za a yi mace a zuwa makarantun har.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna Ali Aji Janga kenan da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sani Shaibu Manumfashi a cikin wannan tattaunawar. A gaida Sani Shaibu Manumfashi da wannan rahoto. Tun shekara ta 2007 ne gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar ba da shaidar zama ɗan ƙasa a Najeriya, inda mutane suka fito suka yi rijista tare da karɓar katin wucin gadi kafin hukumar ta ba da na dindindin. A cikin wannan tattaunawar da na yi da daraktar hukumar ɓangaren shari'a ta hukumar ta yi bayanai masu mahimmanci game da wannan lambar. Ga yadda hira tamu ta kasance da Hajiya Hadiza Ali daga Bam. To za mu soki gabatar da sunanki.
Okay, sunana Hadiza Ali daga Bam, ni director ce a ma'aikatar da take ba da lambar ɗan ƙasa.
To kin ce lambar ɗan ƙasa, amma dai mu dai mun san katin ɗan ƙasa ne.
Lambar zaman ƙasa.
To ko za ki mana ƙarin haske game da wannan bayani da kike mana na lamba daga kuma kati, domin mutane da dama a Najeriya sun yi rijistar nan an ba su na wucin gadi, wato kati na wucin gadi wanda ke ɗauke da wani lamba na musamman a kai. Ko za ki rabe mana aya da tsakuwa?
Da farko dai wannan ma'aikata ta mu ba ta ba da lamba, kai ba ta ba da wata takarda ta wucin gadi. Ko lamba ce ko kati ba ma ba da na wucin gadi. Abin da muke bayarwa ita ce tabbatacciyar lamba, yadda take inganta duk wani mutum da ke cikin Najeriya san cewa yana zaune a cikin Najeriya. Ko shi ɗan ƙasa ne? Ko shi ba ɗan ƙasa ba ne? Wanda yake duk wanda yake zaune cikin Najeriya shi ne ake ba wa lamba. Kai kamar lamban da ake ba wa a Amerika ce. Ko nan ma'aikata ta haifafi ya ce ɗan Najeriya da ke aiki a Amerika. Amma wannan lamba ta social security number da suke ba wa an ba su saboda suna zaune a ƙasar su suna aiki a ƙasar. Ko ba haka ba?
Haka ne.
To wannan lambar ba lambar da ake ba wa a Najeriya ke shi ne. Kenan ka tabbatar kan cewa kana zaune a Najeriya ko kai ɗan Najeriya ne ko ko ɗan ba ba ɗan Najeriya ba ne. Ita wannan lamba ba wai muna ba da shaidar kan cewa kai tabbataccen ɗan ƙasa ba ne na Najeriya. Ba mu da wannan izinin da za mu yi wannan. Akwai ministry na interior da suke wannan. Sun suke ba da wannan lamba sun suke tabbatar da takardun zama ɗan ƙasa. Kuma kundin Najeriya ya lissafa yadda mutum zai zama ɗan ƙasa. A cikin wannan lissafi da kundin Najeriya ya yi
bayanai
ya nuna kan cewa ko an haife ka ko iyayenka ɗaya daga cikin iyayenka lambar ko ɗan wannan ce da kai ka zama ɗan Najeriya in ka je ministry ka yi apply. To mu lambar mu da ɗan ƙasa da ba ɗan ƙasa ba ana bayarwa. Wannan nan ba don ki tabbatar kan cewa kana zaune a cikin Najeriya. Ƙasar Najeriya a nan miliyan 200 da muke faɗa. Ai ba duk ɗan Najeriya ba ne ɗan asalin Najeriya ke zaune. Akwai makotanmu baki daga Afirka. Akwai wanda ma suka tsallako ba daga Afirka ba daga ƙasashen duniya masu nisa. China ne, America ne, England wanda suna zaune sun je sun aiki sun zauna a Najeriya. Har sun yi sha'awar zama ƴan Najeriya. Ko kuma suna aiki a Najeriya da zai wuce ka'idojin da lokacin da za a ba su abin da ake neman student tani wato wannan kuzuri da ake yi baki su zauna a cikin kasa ka wuce wannan matsayin wata biyar ko wata shida da ake bayarwa to in dai har za ka zauna a Najeriya ka fi shekarun shekara dole ne ka je ka rubuta ka samu wannan lambar zama kana zaune a Najeriya ita wannan lamba ba wai tana mai da kai ɗan Najeriya sai sai ka nuna wanda ka sabbi da hukumomin shige da fice suka baka san cewa kana zaune kana aiki a ƙasar nan a sharshen da ake nuna kai kai imani in kai ɗan Najeriya ne ka kama da takardun ka na asali ta jiya ta kai Najeriya da ko mai unguwa ko indijin da ake bayarwa a ce ko kuma ne kanda
Hajji Hadiza Ali, Darakta mai kula da al'amuran shari'a ta hukumar ba da shaidar zama ɗan ƙasa kenan a tattaunawa da muka yi da ita. In Allah ya yarda, an jima da dare za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawar da muka yi da ita. Masu sauraro kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa ƙarfe 11:21. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
He's going after me because he knows if I get the nomination, I will beat him like a drum.
Impeachment is the way that we establish that this man will not be permitted.
We have to conduct this process in a way that is honorable.
Yadda 'yan takara 12 da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat takara a zaben shugaban kasar da za a yaba dike nan suka tafka muhawara a jihar Ohio da ke nan Amurka a tsakiyar makon nan. Shin waɗannan batutuwa muhawara tafi mai da hankali akai? Batun da shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai waiwaye akan kenan. Sunana Mahmud Lalo. To 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Democrat a zaben baɗi sun yi ta jefa maganganu iri-iri akan shugaban Amurka Donald Trump yayin wata muhawara da aka yi a tsakiyar makon nan. Sai dai duk da haka su ma ba su bar junansu ba domin sun yi ta tafka muhawara kan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya, rashin daidaito a hanyoyin samun kudaden shiga a tsakanin Amurkawa, da kuma janyewar da dakarun Amurka suka yi a yankin Siriya da Turkiya ta kai mamaya. Yayin muhawarar wacce aka yi a ranar Talata, batun binciken duba yiwuwar tsigewar shugaba Trump ne a gaba-gaba da kuma yunkurin da shugaban ya yi na neman bayanan da za su bata tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden daga ƙasar Ukraine, wanda yana ɗaya daga cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta Democrat.
Rudy Giuliani, the president and his thugs.
Rudy Giuliani da shugaban ƙasa da 'yan barandarsa sun nuna cewa su makaryata ne. Abin da ya kamata mu yi a yanzu shine mu mayar da hankali kan Donald Trump. Baya so na zama ɗan takarar Democrat, yana neman ɓata min suna ne saboda ya san cewa idan aka zaɓe ni a matsayin ɗan takarar Democrat, kashinsa ya bushe.
To dukkan masu neman tikitin na jam'iyyar Democrat su 12 sun nuna goyon bayansu ga binciken da ake yi a kan Trump, wanda ke duba yiwuwar tsige shi ciki har da Sanata Elizabeth Warren wacce ta fito daga jihar Massachusetts, wacce kuma take kusan gaba-gaba tare da Biden a farin jini.
Impeachment is the way that we
ɗaukan matakin tsigewa shine abin da zai nuna cewa ba za a lamunci wannan mutumin ya rika karya doka akai-akai ba tare da ya fuskanci hukunci ba.
To muhawarar har ila yau ta zama wata kafa ta koman da Bernie Sanders ya yi cikin yakin neman zaɓe bayan da ya yi fama da matsalar bugun zuciya. Shi ma kuma bai wata-wata ba wajen gabatar da sakonsa kan binciken tsige shugaba Trump.
But I think what would be a disaster if the Americans.
Abinda zai zama abin takeici shine idan Amurkawa suka yi amanar cewa duk abin da muka yi muna musgunawa Trump ne, kuma muna mantawa da Amurkawa miliyan 87 da ba su da inshorar lafiya, kuma ba su da cikakkiyar inshorar ta lafiya.
87 million Americans are uninsured or underinsured.
Shi kuwa Sanata Cory Booker na jihar New Jersey ya nuna damuwa ne kan kada masu kada kuri'a su ga kamar yunkurin da 'yan Democrat ke yi na tsige shugaba Trump, jam'iyya ɗaya ce kaɗai take rura wuta takaddamar.
I understand the outrage that we all feel, but
na fahimci yadda muke kullace da wannan batu, amma ya kamata mu tafiyar da wannan lamari ta hanyar dattaku ta kuma yadda zai hada kan kasar mu ba ya rarraba mu ba.
That brings our country together, does it rip us apart?
To baya ga batun tsige shugaba Trump, an kuma tabo batun kiwon lafiya da takaita mallakar bindiga da kuma yadda kwatsam shugaba Trump ya janye dakarun Amurka a Syria. Matakin da yasa Pete Buttigieg cikin fushi ya jajjaki gwamnatin ta Trump.
The slaughter going on in Syria is not a consequence of America.
Yadda ake salwantar da rayuka yanzu haka a Syria ba shi da nasaba da kasancewa Amurkawa a Syria. Sanadin shine janyewar da kuma juya baya da shugaban Amurka yayi ga kawayenmu da kuma abinda muke ganin shi da daraja.
Of American allies and American values.
To ita ma Senator Amy Klobuchar ta soki matakin janyewar dakarun Amurkan a Syria.
I'd like to hear from him about how leaving.
Ina so ya fada min yadda kisan kurdawa waɗanda kawayenmu ne ya zama hanyar sake farfado da daraja Amurka. Lura da cewa ga Rasha nan ta shiga tana taimaka musu. Ina kuma so na ji daga gare shi yadda shishigin da yake wa Vladimir Putin zai sa martaba Amurka ta sake farfaduwa. Hakan na ƙara martabar Rasha ne kawai.
It doesn't make America great again. It makes Russia great again.
To sai dai kasa da sawai 24 bayan da aka yi muhawarar, shugaban na Amurka ya shiga shafinsa na Twitter inda ya mayarwa da 'yan takarar na Democrat martani ya kuma kutanta su a matsayin calikawa. Ya kuma kara da cewa babu yadda za a yi ko mutum ɗaya daga cikin masu neman tikitin takara karkashin jam'iyyar ta Democrat ya zama shugaban kasa. Shugaban ya kuma ce dalilin kenan da yasa suke kokarin tsige shugaban da ya fi kowanne samun nasara a wannan bincike da ba shi da hurumi a dokar Amurka. Kwa da ran 20 ga watan Nuwamba, in takarar na jam'iyyar Democrat za su sake yin wata muhawarar. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babulle da Zahra Aminu Fage, sai kuma Jim Malone da Julie Lagos Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa sai mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da duniyar Amurka. Kafin mu yi sallama da ku ga Baba Yakubu Makeri da takaitattun labarai.
Shugabannin tarayyar Turai suna fatan Majalisar Dokokin Burtaniya za ta kada kura amincewa da sabon yarjejeniyar ficewa daga tarayyar Turai idan ta zo a gaban majalisar gobe Asabar. Amma tunyi jam'iyyun adawa suka ce ba za su amincewa. Prime Minister Boris Johnson da kungiyar tarayyar Turai sun cimma matsaya a jiya Alhamis makonni biyu kafin alƙawarin da ya nufi cewa daga kungiyar tarayyar Turai ko da yarjejeniya ko kuma babu. Johnson ya kira sabon yarjejeniyar mai girma ga Burtaniya da mutanenta da kuma kungiyar tarayyar Turai. Sai dai dukkaninsu jam'iyyun adawan kasar sun yi fatali da yarjejeniyar, ciki har da kawayen Prime Minister Johnson na North Ireland Democratic Unionist Movement. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya je jiyar Texas a jiya Alhamis inda ya gudanar da gangamin siyasa a birnin Dallas domin cimma wato samun goyon baya a jihar wanda a baya take zama inda jam'iyyar Republican take samun rinjaye a na samun kur'u a kasar. A gaban dabban magoya bayan sa, Trump ya bayyana nasarar da Amurka ta samu wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Turkiya, inda ya ce Turkiya ta abince da dakatar da kai hare-hare na wani dan lokaci a Syria domin baiwa mayakan kudawa damar barin ficewa ko kuma ficewa daga yankin da suke ciki. Labarai marasa daɗin ji suna bayyana ciki har da cin zarafin lalata bayan da hukumomi a Najeriya suka ceto ɗaruruwan mutane daga cibiyoyin horar da kangarorin yara a arewacin ƙasar.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma shirinmu na ƙarshe a wunin yau, kuma inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na kashin kanku akan duk wani abu da yake ci muku tuwo a ƙarya ko kuma game da ci gaban ƙasa. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Ladders question da ta bada umumi, sai injiniyan Mayo Mr. Chang, ni Aisha Mu'azu nake cewa huta lafiya, kada ku yi nisa da rediyonku domin ga Amina da shirin yau da gobe.